A yayin da shugabannin gidan rediyon a da suka ga babu sunan gidan rediyon a cikin jerin kafofin yada labarai da aka gayyata don bikin gargajiyar Asafatu Fiyami karo na 85, domin ko tashar rediyon na yada bikin gargajiyar tun fere shekaru 20 da suka wuce. Da suka nemi sanin dalili, sai majalisar ta rubuta wa rediyo a da wasiƙa da sa hannun shugaban shirya bikin cewa ba su yarda tashar ta kafa tanti a wajen bikin ba. Sarakunan gargajiya ba za su yi interview da tashar ba, kuma kada a ga wasu ƴan jaridu uku da suke shirya a wannan gidan rediyo a wajen bikin. Daga cikin dalilan da masarautar ta bayar shine cewa suna kiran sunayen sarakuna ba da lakabin sarautar su ba, kuma suna ingiza al'umma da su yi bore ga sarakunan. Matakin da masarautar ta dauka bai yi wa kungiyar ƴan jarida ta gane dadi ba. Shugaban kungiyar Albert Dunfo ya ce,
"The GGA believes the imposition of restrictions on the radio station and its reporters is unjustifiable. In fact, it is an affront to press freedom."
GGA ta yi imanin cewa takunkumin da aka sa wa gidan rediyon da masu kawo rahoto bai dace ba. Hasali ma tauye haƙin ƴan jarida ne, kamar yadda sashe na 21 daya cikin baka, a cikin baka da kuma fa cikin baka na kundin tsarin mulkin kasar Ghana na shekara 1992 da kuma sashe na 19 na yarjejeniyar kasa da kasa kan ƴancin ɗan adam. Yace cikin girmamawa, majalisar gargajiyar Ada ba ta da horumin sanya irin wannan takunkumi ga rediyon Ada da ma'aikatanta, kuma lalle za ta sa ran ƴan jarida guda uku da ta bayyana sunansu a cikin wasiƙar su cikin hatsari. A wata hira ta musamman da kafar yada labarai ta Joy da ke yada shirye-shiryenta daga Accra ta yi da shugaban kungiyar gidauniyar ƴan jarida ta Afirka ta Yamma, Suleiman Brema,
"It certainly is an incident of press freedom violation, and not just that, but also an infraction to the fundamental rights of the ordinary people of Ada to access information."
Tabbas lamari ne na take haƙin ƴan jarida, ba wai haka kawai ba, har ma da tauye haƙin al'ummar Ada na ƴancin samun labarai. Sai dai Sarki Lamido Jibril Sise, tsohon ɗan jarida ne ko ba sarake ne, ya nuna cewa duk da yake akwai ƴancin faɗar albarkacin baki, haka kuma ya kamata dubi haƙin gargajiya.
Rashin dai fahimtar juna ne aka samu, kuma gaskiya wasu manema labarai wani lokaci sukan wuce gona da iri, sukan yi wa masarautu na gargajiya kallo na hadarin kaji da kuma neman yi wa wasu sarakunan ma masu faɗi aji shiga hanci da kududdune da dai sauransu. To kuma sarakunan na gargajiya kun san yadda al'amarin gargajiya yake, su kuma za su yadda ai wasa da abin da suka gada daga kaka da kakanni ba. Kuma a fahimci cewa inda ƴancin wane ya kare ya tsaya nan na wani ya soma, ko da ana batu na batun ƴancin faɗin albarkacin baki, a dubi yadda za a yi abin, kai ya safi mutuncinmu da darajar abin da muka gada da kakanni, a nan gaba kuma mu rasa turmin daka tamu.
Abdullahi Shamun Bako shi ma ɗan jarida ne.
Sarakunan sun nuna dalilan da ya sa ba su gayyace tashar Ada Radio ɗin ba, sabili da cewar suna rena musu hankali kuma ba sa daraja su da zai sauransu. Na ga wannan ba shine ya zama hujja ta gaban me ba. Ya kamata su sarakunan san cewa in ɗan jarida ko tashar ta yi musu laifi a duba yadda za a daidaita lamarin, saboda a kashin gaskiya tashar ta fi kusa da su, kuma wani abu ne na garin in ya taso su ne wanda ya kamata su ɗauka su yaɗa kafin a kai ga ɗaukacin wasu tashoshin su zo.
Game da kiyaye rayuwar ƴan jarida ukun da masarautar ta ambaci sunansu, shugaban kungiyar ƴan jarida na Ghana ya bayyana cewa an tattauna hakan da shugabannin hukumar ƴan sandan Ghana domin ba su kariya yadda za su samu damar gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.